Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karin akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin FM da suka hada da radio amfani. Sarauniya, Far'a, FM Nomad da kuma Dalol. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Haka nan kuma kuna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Kuke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na karshe a wannan yau. Kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a zamu bude muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku na kashin kanku. Lambar da za ku kira ita ce 1202 205 2655. Kada a manta sai an danna alamar kari wato plus kafin a jero lambar. Yanzu dai sai ku gyara zama dan Madina ta shirya tsaf dan karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniya. Fiye da mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilai ta Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi. Majalisar Dattawa ta shiga tsaka mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin ba'asin. Yayin da shugaban masu rinjaye na Majalisar ta Dattawa Mitch McConnell ya ce yana son a fara zaman jin ba'asin da zarar 'yan majalisar sun dawo daga hutu a watan Janairu, su kuwa 'yan jam'iyyar Democrats suna buƙatar a cimma yarjejeniya ta rubuta takardun tilastawa shaidu gurfana wajen jin ba'asin da kuma wasu takardu masu alaƙa da zaman jin ba'asin. A wannan takaddama kan matakan da ya kamata a bi don ƙarasawa a Majalisar ta Dattawa, dukkanin bangarorin biyu sun yi ta kafa hujja da zaman jin ba'asin tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton wanda aka yi a shekarun baya, inda suka ce yanzu an kauce wa hanyar da aka bi wajen gudanar da na tsohon shugaban. Sa'annan 'yan jam'iyyar Democrats a Majalisar na nuna fushinsu kan yadda McConnell ya sha alwashin hada kai da fadar White House tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba Donald Trump. Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauke da kusan mutum 100 ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum 12 ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum 50 suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin kasar. Har yanzu ba a gano abin da ya janyo hatsarin jirgin ba, amma hukumomi na ganin akwai yiwuwar cewa matsalolin na'ura ne suka haddasa hakan. Hukumar harkokin sufurin jiragen saman farar hular kasar ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar cewa jirgin na kamfanin jiragen saman Back Air ya buge wata katanga da wani gini mai hawa biyu bayan ya tashi daga filin jiragen saman Almaty. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa. Ajiye ne ya yi gagarumin nasara kan mai kalubalantar sa na jam'iyyar Likud Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa a ajiyan. Wannan nasara ta ƙara wa Netanyahu ƙarfi yayin da ake dosar babban zaɓe na uku da ƙasar ta Isra'ila za ta yi cikin shekara guda wanda za a yi a farkon watan Maris ne zuwa. Netanyahu ya yaba wa magoya bayansa tare da yi musu godiyar soyayya da kuma goyon bayan da suka bashi. Kasar Iran ta tsananta matakan murkushe adawar da ake yi da gwamnati a cikin kasar a jiya bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar, tare da jibge jami'an tsaro kan titunan kasar da kuma toshe hanyoyin intanet. An dai fara zanga-zangar ne a wato ranar 15 ga watan Nuwamba bayan da aka ƙara farashin man fetur a kasar. Ana ganin wannan halin da kasar ta shiga shine ɗaya daga cikin mafi munin da ta taba shiga a kwanan nan. wani bidiyo da sashen harshen Persia na muryar Amurka ya samu ya kuma tantance daga Iran ya nuna yadda wani jami'in tsaro ya kama mutane da dama a makabartar Behesh Sakine wanda ke garin Karaj dake arewacin kasar
Madina Tahiru Nishani kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotannin namu. A wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar cikin wannan wata mai ci na Disamba, ya nuna cewa mazauna yankin ɗan awarin ƙasar Kamaru suna ci gaba da arcewa daga yankin nasu gudun irin cin zarafin da jami'an tsaro suke musu. Ga Muhammad Awal Garba da sauran bayani.
A kasar Kamaru musamman ma a bangaren ɗan aware an da rikici na kabilanci da na addini ya sanya jama'an sama da 5,000 yanzu haka gujewa mahallin su kamar yanda Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a rahotanta na watan Disamba shekara 2019 anda yanzu haka mazauna wannan bangaren suka ketare zuwa kasar tarayyar Najeriya da kuma waɗansu jihohi makwabtan wannan bangaren a kasar Jamhuriyar Kamaru anda ake kai ruwa rana tsakanin jami'an tsaro da kuma masu dauke da bindigogi na tambayi Alhaji Jibril me yayi dan kungiyan wato hakin wannan bangaren ne na yan awari
abinda nake so kashi na gwamnatin wato ainihin abinda yake so da ita ta rantsa cewa ita ba za ta bi wannan hanyar ba ita da karfi da yaji take so ta sai ta kawo zaman lafiya ta wannan fanni kuma abu ne ko da ba zai yiwu ba duk abin da zai yiwu shine wato maganar tattaunawa a tattauna a fito a yi gaskiya a abin da ake shine zai iya kawo zaman lafiya a wannan wajen duk mutanen ne suna son zaman lafiya kowa na son abin nan amma hanyar da gwamnati take bi take kokarin nunawa cewa ita haka take so ta yanda take so shi da haka za ta yi shi yake kawo duk wannan abubuwan ne
Malam Nasiru Ladan ya daga cikin wanda shi ma ya gujewa mahallinsa domin yin hijira a birnin Duwala ga abinda yace
eh to abin kan ya zama yanzu kam akwai wuya sosai abin kan muna jin jiki saboda sojoji yanzu gida-gida suke shiga da wanda shi dan ambazoni ne da wanda shi da dan ambazonin ba duka hada suke yi suna musguna mana to abin kan ba dadi dalilin kenan kaman da kuke ganin nan muna da yawa da muka yi gudun hijira muka dawo birnin Duwala
kofur din sojan kasar Jamhuriyar Kamaru Saliu Shaban yayi mini alin haske kan irin ayyukan da suke gudanarwa a bangaren na yan aware
a matsayin na dan jami'in tsaro na kasar Kamaru an kawo nan shashin English domin neman zaman lafiya ba don mu zo mu takura musu ba amma ana ga kaman mun zo har mu takura musu ba haka bane yawan shiga gidajin da muke nan muna bincike ne har mu gane masu ta zaune tsaye anan zamu ya tantancewa sannan suna ga kaman muna takura musu ba haka bane kuma muna nan a kasan nan muna nan shashin English shi Allah kawo zaman lafiya
Shafiu Muhammadu dan kungiyan wato hakkin bil'adama ne
a matsayina na mai kare hakkin bil'adama a kasar Kamaru gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta zauna ta yi sabon tattaunawa da mutane masu magana da harshen English na kasar Kamaru saboda halin yanzu abin da ake ciki mutane kusan 500 ne suka kauracewa muhallin su ba inda za su saka kansu ya kamata a ce an kuma zama saboda zaman da aka yi a kwanakin baya bai tabuka komai a wato akan wayannan mutane ba saboda har yanzu nan mutanen nan ba su da kwanciyar hankali a yankunan su ya kamata a ce an zauna an yi sabon taro an zauna kuma an yi magana an san me yake damun su wato su faɗi abubuwan da ke damun su kuma ya kamata a ce a dan za a yi wannan zaman a zauna ne a ƙarƙashin Majalisar Dinkin Duniya
yau kusan shekaru 4 kenan da yan gwagwarmaya da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suke dauki ba da tsakanin su kuma sama da mutane 4,000 ne suka rasa rayuwar su 50,000 kuma suka bar mahallan su domin tsira da rayuwar su a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. Hukuncin masu sauraro, kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku a akan duk wani al'amari da ke cin ku tuwo a kwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban kasa. Amma kafin nan, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Samu kira mu na farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
To Hajiya, barka da lasariya.
Barkan mu dai Malam Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa Kano tarayyar Najeriya.
Muna tare da kai Malam Murtala. Menene
to a Hajiya a gurguje a koni mai sauraron ku kuma mai dan sisita mana kalaman mu Alhaji Hassan da ke Abuja ro mana ta shi mun ra'aure da yayi shi gobe da za a yi. Allah ya sa daura lafiya. Kuma ra'ayina gaba ɗaya shine cewa muna ƙara kira ga mai girma shugaban ƙasa da duk da kokarin da yake yi, an san shugabanci ba wasa bane, akwai nauyi sosai. A shine cewa kamar yadda aka fara duk wani hukunci da aka tabbatar da kotu ta bada, to muna fata shi ma zai goyi bayan haka da sauran ministocin shi a ji wannan dokan kotu, haka shi zai ƙara sa yaba gwamnatinsa. Ko muna ƙara kira ga shi waɗannan masu hanyar aiki a Abuja, ranar Litinin na gani a Abuja nan gaskiya hanyar nan babu kyau, motoci arzan suke yadda kika sa rafi kuma ba wani bega da na gani har naje Abuja da wata kamfani da naga tana aiki. To kage ya kamata ko a kwace kon gidan nan hannun bega a samu kamfani da shi mana aiki ko kuma a matsa musu zosi. Da fatan za ku tashi shi lafiya.
Amin, mun gode sosai Malam Murtala da wannan ra'ayi naka. Daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Assalamu alaikum, sunana Dallaji Kukuwa.
To barka ka dai Malam Dallaji, muna sauraron ka.
Daga garin Zafu karamar hukumar Lafai a nan jihar Niger.
Masha Allah, menene ra'ayinka yau Juma'a?
Ra'ayina da Allah, ina kira ga gwamnatin jihar Niger ta kula da ayu hanyoyi na ƙauyuka. Musamman amunan zafu da damina ta faɗi ƙauyuka da dama mun rabu da ba ma jihar mu ba, karamar hukumar mahir kwata karamar hukumar ta Lafai ta gagare mu.
To mun gode da wannan
ra'ayi. A cikin jihar, saboda haka Allah ya taimaka, gwamnati ta taimaka mana da ƙauyuka.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma muna fata
duk da muke bugawa a halin gwamnatin Niger an ba yi.
To masu sauraro har yanzu dai layin mu a bude yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa yau juma'a ce ranar ku ce to har yanzu dai daga jihar Niger wake kan layi
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba
to mallam Ibrahim menene ra'ayinka
to ni ra'ayina yau game da alhalin mu ɗan Najeriya gaba ɗayan mu nake so in tunatar da mu kuma sannan ya kasance mun dawo ga Allah gaba ɗayan mu domin saboda lokacin da muke ganin wancan zaben da aka yi na Buhari na farko muna cewa sai Buhari sai Buhari ba mu sa Allah gaba Allah zaba mana abin da ya zama alkhairi ba to don saboda haka ina jira ina kira ga ainihin ɗan Najeriya gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmai ba mu dawo wa Allah domin saboda Allah ya kawo mana mafita abin da yake tsaka a rayuwar mu gaba ɗaya mu abin da yake kira ga ɗan Najeriya kenan
mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamalan Ibrahim daga jihar Niger kuma bari mu tafi jihar Oyo a Ibadan wake kan layi
ina magana da Garba Loki daga Ibadan.
To mallam Garba menene ra'ayinka?
To ra'ayina dangane da gwamnati da kuma shi Sheikh Al-Gazzagi. Gaskiya wannan mutum ne kamar kowa.
Haka.
Bayan haka ya kamata a haito da shi a gabatar da shi a gaban kotu. A yi da ɗin cewa idan ya amince mutane shi ba za su yi tattaki ba to shi ke nan sai a sake shi duk wanda ya zo ya yi tattaki daga baya duk abin da ya same shi daga baya ya ja ma kai shi ne ba inda za shi kai.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Mallam Garba kuma muna fata hukumomin da ka miƙo wannan sako gare su in ji. Yanzu daga jihar Ifa Oyo bari mu tafi Kaduna amma daga Kaduna wake kan layi a ɗan rage sautin akwatin rediyo domin ya yi sama jiya ko kuma a kashe gaba ɗaya. Har yanzu dai yana ya yi yawa. To wake kan layi daga jihar Kaduna.
Sunan na Jafaru Ashiru inda sun zaji a rashin guda Kaduna.
So Mallam Jafaru menene ra'ayinka?
Ra'ayi.
Mallam Jafaru. Mallam Jafaru, yawa muna jin ka yanzu.
Ra'ayina daga akan shari'a ne. Muna ba da shawara ga gwamnatin tarayya musamman shugaban kasa ya kamata ya ɗauki mataki akan alƙalai. Ba daidai ba ne a ce a ba da belin mutum guda sau tara kotu ɗaya sau tara a ce ba a yi aiki da ko guda ba sai da wata lalurar tasu. A yi wannan ci baya ne ga gwamnatin da suke ci wulaƙanta ta ne. Don haka muna ba shugaban ƙasa shawara cewa irin wannan abin a ɗauke shi da ana magana adalci amma ya za a yi a kotu har sau tara a ce ta ba da belin mutum guda ba a bayar ba ai wannan ba magana adalci a ciki.
Mun gode da wannan ra'ayi na Mallam Jafaru daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Nasarawa wake kan layi daga Nasarawa.
Mai magana Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bare-bare kuma sakataren tsare-tsare na kungiyar Mirin Nasara.
To Mallam Bashir,
da farko ina ta ƴan uwanmu Kiristoci waɗanda suka yi bikin Kiristoci lafiya, muna fatan Allah ya sa kamar da aka yi shi lafiya. Muna fatan shekara mai zuwa mun za a shi aiki lafiya kamar yadda muka gani. Kuma a gaskiya dangane da hare-hare da ake kai ma sojoji a Niger, a gaskiya yana da kyau shugabannin Niger ko in ce shugaban ƙasar Niger ya yi abin da ya kamata. Kuma shugabanninmu na Afirka ya kamata a ce mu haɗa kai fa mu ringa taimaka ma junanmu. Saboda yanzu hare-hare ya yi yawa, ana kai shi Burkina Faso, ana kai shi Niger, ana kai Najeriya. Muna fatan Allah wannan shekara da za mu shiga, muna fatan waɗannan matsalolin duk.
To da alamu wannan layin ya katse daga jihar Nasarawa kuma sai jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam Alhaji Musa Ngaro daga Kaduna.
Eh alhamdulillah Hajji Aisha dai muke barka da yammaci kuma ne muke fatan alkhairi.
Barka ka dai Mallam Alhaji Musa, menene ra'ayinka yau Juma'a?
to alhamdulillah yau juma'a ra'ayina ina so in yi waiwayan bayani dangane da matsalolin da ke faruwa dangane da matsalar masarautar Kano da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje idan muka dauka ya kamata dai abu abin cikin sannu saboda shi ma sarki Sanusi lokacin da ya zo karfi kawo shi wannan kujeran domin lokacin ban manta ba akwai wayanda suke a cikin tsarin wayanda za a ba wannan sarki na Kano aka zo aka dauka ɗaya daga ciki da wannan sarkin Bichi shi ɗaya farewa sarki Sanusi biyayya ya mai bai'a to dan haka ni ina ganin irin wayannan abubuwan bai kamata a ce har a rika shiga tsakanin su sai su hada kansu domin sarakunan nan muna fatan su ci gaba ne mu a matsayin mu na Kanawa ƙarshe ne muke fatan alkhairi Hajiya Aisha kuma da ƙarshe ina jinjina ga shugaban karamar hukumar Dankuwa Tagu
to mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi naka daga jihar Kaduna kwamar mu tafi Kebbi wake kallaye daga Kebbi
ya Abubakar
Alhaji ya ku zaka dan rage sautin radion ka
to na rage rake da din
masha
an lafiya
lafiya saloto mini ne ra'ayin ka alhamdulillah
ra'ayi na bai haka da sunana Yahaya Abubakar dan gurin Yawa Sagu
to
ra'ayina shine game da masu sukan Buhari gaskiya su ji a hankali dan Buhari ba a san suka bane a Najeriya saboda ya kawo mana ci gaba ba dan kadan ba gaskiya da na bar ne takaitaccen bayani ne gare ni idan ayaka shi kenan Allah ya sa a huta lafiya
amin mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Yahaya daga jihar Kebbi kuma yanzu bari mu tafi Nasarawa
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi daga Nasarawa?
Barka da kokari.
Barkan mu dai wake kan layi.
Ina magana da babawo bai awogo ne na gitata.
To, na gitata menene ra'ayinka? Sai dai kuma sautin radion ka ya danyi sama ka dan ko zaka dan rage ko kuma ka kashe gaba daya.
Yawa, na ma kashe.
Masha Allah. Muna sauraron ka.
Wato ina kira ne ga gwamna mai adalci wato AAC ne kenan wato da Allah ina da bukatar ya dan taimaka mana akan magana wuta wato kin ga wancan gwamnan nan da ya tafi mu dai ta bangaren nan gaskiya subhanallahi ba mu samu komai ba ga wannan amma ina kira gare ki dan Allah dan annabi ya dan taimaka mu muna bukatar wuta ne in kin da kiya ga gitsi ta babban gari ne amma ya kuma kasance ba mu da wuta a nan wurin to shi ne nake kira gare shi dan Allah ya taimaka mana
to muna fata kuma hukumomin da ka mika wannan sako gare su sun ji daga jihar Nasarawa kuma bari mu tafi Bauchi wahi kan layi a Bauchi
na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to Malam Ayuba menene ra'ayinka
to alhamdulillahi ra'ayina dai yau alhamdulillahi mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya kaddamar da kasafi na kudin shekara ta 2020 to mu mutanen kafin madaki muna so ya dauka mana wani hanya ne da ta tashi daga kofar gidan madakin Bauchi da shiga vocational lalle yin wannan hanya yana da matukar muhimmanci saboda ruwa da yake bata hanyar sannan kuma akwai makarantar mu na technical college da yake garin kafin madaki wanda wancan gwamnati ta fara muna so ya daure ya karasa mana wannan makaranta nagode mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi
muna fata kuma hukumomin da ka mika wannan sako gare su sun ji kuma za su dau mataki mun gode sosai Malam Ayuba daga Bauchi masararru har yanzu dai layin mu abu da yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban kasa kamar kullun dai lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655 to da alamu mun samu wani wake kira kuma daga ina ake kira
Ali mai gurmi ne daga Taraba Zin local gamman
to Malam Ali menene ra'ayinka
ra'ayina ina fatan Ubangiji Allah ya sa al'umma su gane dai a ci gaba da addu'a Najeriya Allah ya ba mu zama lafiya
amin
Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi a Najeriya fata na kenan ni kam
amin mun gode sosai ga dangakutan yaki yawa amin mun gode sosai to da wannan kira na Ali daga jihar Taraba za mu dakatar da daukan wayan ku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ba ku dama ku kira masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4 saura minti 5 ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice Shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka, CAF Ahmad Ahmad ya ce zai yi a canja lokacin da za a gudanar da wasan zakarun cikin gida na nahiyar Afirka. Shan kuma yana jawa kasar Jamhuriyar Kamar kunne wajen ganin cewa ta cimma burinta na kammala gyaran filayen wasanni na kwallon kafa da kuma otel-otel har ma da hanyoyin kasar Jamhuriyar Kamar domin ita ce za ta karbi bakuncin buga kofunan guda biyu na Shan da kuma tun nahiyar Afirka a kasar a shekara na 2021 yace muddin dai idan kasar ta Kamaru ba ta cimma burinta ba za a iya mikawa wata kasa ta musamman
eh malam awal garba abinda zan yi fada akan wasan kofin Afirka na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan hadawa ake gani kuma kaman ba za ta kai ba kaman za sake fadawa idan aka kwace anunsu a wannan lokaci shine kaman su filayen wasan da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da ake ginawa kaman ka dauki birnin Duwala shi babban wannan filin da an kammala ma a nan Japoma in ka dauki ma shi ma Stad Onispo kaga an kammala to in ka dauki kaman birnin Garwa da su Bafusam su ma an kammala wayannan su filayen din sauran abin da ya sauro ba yawa kaman kamun wannan lokacin wasan gama su
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
A gaida Muhammad Awal Garba da labarun wasanni a takaice yanzu kafin mu karkare shirin namu ga Madina ta sake dawowa da labaru a takaice
Fiye da mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilai ta Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi Majalisar Dattawa ta shiga tsakan mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin ba'asin An jam'iyyar Democrats dai a majalisar sun nuna fushinsu kan yadda shugaban masu rinjaye na majalisar ta Dattawa Mitch McConnell ya sha alwashin hada kai da fadar White House tare da kuma yin duk abinda zai iya yi wajen kare shugaba Trump. Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauke da kusan mutum 100 yayi hatsari da safiyar yau jim kadan bayan tashin sa. Mutum 12 ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum 50 suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin kasar. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa. A jiya ne yayi gagarumin nasarar kan mai kalubalantarsa na jam'iyyar Likud, Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na kuri'un da aka jefa. Kasar Iran ta tsananta matakan murkushi adawar da ake yi da gwamnati a cikin kasar bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar tare da jibge jami'an tsaro kan titunan kasar da kuma toshe hanyoyin internet.
Ta masu sauraro a nan za mu karkare shirin namu a daren yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki har da abari huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A nan kuma muna taya Alhaji Isa Muhammad Galaji farin cikin nadin sarautar da za a yi masa a matsayin katallan biyu wanda za a yi ranar Lahadin nan mai zuwa a fadar sarkin biyu da a karfe 10 na safe. Haka zalika muna taya Hajiya Yabawa Kolo murnar bikin iyarta Hajja Bintu Zanna wacce aka fi sani da Ummi wanda za a yi da karfe 10 na safe gobe a gidan marigayi Alhaji Hamza Dambuwa a unguwar Shehuri dake Maiduguri. Haka nan kuma muna taya abokiyar aiki mu Baraka Bashir murnar fara shagulgulan bikin aurenta wanda za a yi ranar Lahadi 29 ga watan Disamba nan. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada kuma ta bada umarni sai injiniyan mu a wannan lokaci Tony Pollock ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.